الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بايهك يا أمواء، السلام عليكم ورحمة الله. فلكو ديك مريد دا دموا مال الربيع ويتيميكي لبا شيخ ونبا domin shek dai ma'anarta guda biyu ce. Ma'anan farko tsoho, ni ko ba tsoho bane ba, matashi ne. Ma'ana ta biyu, mutumin da yake da dimbin ilimi tarin yawa, ni ko har yanzu dalibta nake yi. Jama'a, mun ji wa'azi mai gamsarwa daga bakin Malam Abdulwahab, Allah ya saka masa da alkhairi. Duk yayi wajen yayi iyakacin kokarinsa wajen kulla alaka tsakanin zikirin Allah da dukkan ibadoji da muke yi na yau da gobe. Alal hakika, zikiri abu ne mai girman gaske, kuma ɗabi'ar zikiri ɗabi'ar kowace ibada ce cikin ibadoji. Dukkanin ibada da mutum zai yi kafin ta zama karɓaɓɓa, dole ne sai yayi ta bisa ga tsarin koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin hikimar turo manzo shine dan mutane su masa biyayya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Hikimar turo manzo dan ya bada samfurin irin ibadar da za a yi, kada wani yayi tafi fadi ko mutun yayi irin abin da ya ga dama a cikin dukkan ibadojin da zai aiwatar. Kamar yadda malam yayi bayani, alal hakika zikiri yana da jari mai yawa na ayoyin alqur'ani mai girma. Akwai ayoyi masu tarin yawa wanda suka yi magana akan zikiri. Kalman azzikir ta maimaito a cikin alqur'ani a wurare da dama. Sannan Ubangiji ta'ala ya yi umarni da yin zikiri din a cikin ayoyi da dama. Zan kawo mana domin buga misali, ba wai don tantance dukan ayoyin da suka yi magana akan zikiri ba. Farko dai Ubangiji ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu zkurullaha zikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhal ladhina amanu, ya waɗanda suka yi imani, uzkurullaha zikran katira, ku ambaci Allah ambato mai yawa. Wasabbihuhu bukratan wa asila, ku yi mata tasbihi, ku tsarkake shi safe da kuma yammaci. Sannan Ubangiji ta'ala ya ce, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, ku rinka yawan ambato na, ni ma zan ambace ku. Waskuruli, ku yi mun godiya bisa ga ni'imomin da na yi maku. Wala takfurun, kada ku butulce mun, kada ku kangare mun. Sannan Ubangiji ta'ala yake cewa a cikin suratul Ahzab, inda ya jero sufofi guda goma wanda mummunai maza da mata suke siffantuwa da su, a cikin su har akwai zikiri. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات سكن نقومة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أبي أمام ماكي تئذنا أبا بيقو داقومة فكرقا مسلم في إيماني. إن المؤمن إن المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات صنعك القنوت والقانتين والقانتات صنعك السرك والصادقين والصادقات صنع الصبر هقولي والصابرين والصابرات صنع الخشوع وتكتكن تدك إلى والخاشعين والخاشعات صنعك مجانا صدقها والمتصدقين والمتصدقات أكر مجانا أزمي والصائمين والصائمات أكذو الحفظ والحافظين فروجهم والحافظات. A dukkan cikinsu ba wanda aka ce ayi da yawa, sai zikiri. Zikiri ne kawai aka ce, wazakirina Allah kaseeran wazakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ba halin da zaka shiga face sai zikiri na binka. Shi yasa waɗansu suka ce zikiri na tare da sallah, domin aikin haji rukuni ne na aikin haji, amma ba a wajen rukuni ne kai na musulunci, amma ba a wajen tashi ga kowa da kowa ba. Sai aka yi walillahi ala nasi hijjal baiti mani safa'a, sai wanda ya sami iko. Zakka ma sai masu dukiya, wanda ba da dukiya ba maganar zakka a kansa, sai dai in an raba shi ma ya karba. Amma sallah duk inda kake tana binka,
kana kwance a gadan asibiti tana bin ka, kana yaki tana bin ka, koda baka samu daman ganin gabas ba dole sai kai sallah, koda baka samu daman ruku'i da sujada ba dole sai kai sallah, domin abinda Allah ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum faridalan aw rukbana, in ma har kuna cikin halin tsoro saboda yaki faridalan aw rukbana, ko kuna saman abin hawa ko kuna kasa kuna tafiya a kasa ku yi sallah, kuma aka nuna wa annabi da zai sallar tsoro din, fa iza kunta fihim fa qamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliya'khudhu aslihatahum fa iza sajadu falyakunu min wara'ikum ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة حذروا كرتي أنا تكن ياكي دولة أن يصلى مستقبل الكبلة كو غير مستقبل لها كم يدى النبي تيو كو كان أكلم الكبلة كو باكا كلو سيكا يصلى تو بند أتكن دي إبادوجي با وندي تاريا دا صلى تكن وانا سيذكري أنا ياكي دولة سيكا يذكري يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا فاكتم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون معنى ده صلاه ده ذكري واتو سونه عبادوجين ده كو انا ها ما ذا ها متا با يافيوا متن دوله سي ياي ان ده ذكري يا قارو اكن صلاه ايتا با اتي يي ده يوا با اما ذكري ده اكاي عمرني سي ده اكاي كاي ده يوا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون to dan saboda haka wannan na nuna falalan zikiri sannan aikin haji da mallam yayi mana magana a ciki mafi girman abin da ake yi a aikin haji shine zikiri domin duk abin da zakai dai bai kai ayyawa ba ta arfa girma shine rukuni wanda yafi kowanne girma cikin rukunan aikin haji to babban abin da ake yi a cikin wannan rukunin da shine zikirin Allah dan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa afdalud du'a'i du'a'u yawmi arafa wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yake mafificiyar addu'a mafificin zikiri a ban kasa shine zikirin da aka yi ranan arafa mafificin abin da na faɗa ni da dukkan annabawan da suka riga ni zuwa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan ka baro arfa ka zo muzdalifa abinda dai zaka yi dai zikiri fa iza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin in ka zo ma duk da wai zikiri yana banka ba tsaya a farfa ba ka zo Muzdalifa sai kai a daidai Mash'ar al-Haram wace garin wato 10 ga wata ranar sallah kenan duk wannan bai gama ba ka gama dukkan rukunan aikin haji fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadd zikra duk wannan bata kare ba kwanakin da zaka yi wannan kwanakin guda uku da ake a Mina kwanaki ne na ci da sha da zikiri kwanakin a ci a sha a yi zikiri wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alai wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa saboda haka duk wannan na nuna girman zikiri da yake ga kane kane cikin ibada mai girma daga cikin ibadoji rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci shine aikin haji to dan saboda haka zikiri dai ayoyin da yake da su a cikin alqur'ani suna da yawan gaske har akwai sura guda ita ce suratul anbiya akwai malaman da suke ganin banda suratul anbiya tana karban sunan kuma suratul zikiri ba dan koyo ba saboda azzikiru ya maimaito a cikin ta farko Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun sannan sai laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun sannan sai haza zikru man ma'i wa zikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamun al-haq fahum mu'ridun sannan sai laqad atayna musa wa harun al-furqana wadhiya'an wa zikran lil-muttaqin alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun wa haza zikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Sannan yace walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun inna fi hadha la balagan liqaumin abidin. Wannan ba su kadai bane ba kalmar azzikru ta maimaitu, kalmar zikru ta maimaitu cikin suratul anbiya da yawa. Sai yasa wadannan suka ce ba sunanta ba suratul anbiya, sunanta suratul zikri, sunanta suratul zikri, saboda kalmar azzikru ta maimaitu a cikin ta da yawa. To wannan ta fuskar ambaton zikiri kenan. Sannan menene musamman zikir? Galibi menene abin da zan yi a ce nayi zikiri? Wannan shine abin tambaya. Za ka ce kana zikiri, ni ma zan ce ina zikiri, har a samu wani a cikin sunan shi zakiru. To menene abin da idan mutum yayi za a ce sunan shi zikiri? Abin da nake nufi kenan, kalmomin da suka zo daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ansa sunan zikiri. Farko zikiri mai girma shine Alkur'ani. Mutumin da yake lizintan Alkur'ani mai girma wajen karatunsa, wajen kokarin fahimtar ma'anarsa, wannan yana yin zikiri. Karatun Alkur'ani ɗaya ne daga cikin manya-manyan zikirai da Allah bai wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa. Kuma yana cikin abin da aka umarci Annabi ya rinka yawan yinsa. Shi yasa Qur'anin ya zanto daga cikin sunayensa akwai az-zikru. Dan annuna muka shine shi ma zikiri ne. Dan Allah ya ce inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sannan ya ce wa anzalna ilayka az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Sannan ya ce qad anzala Allahu ilaykum zikra, ubangiji ya saukar muku da az-zikru. Saboda haka Al-Qur'ani yana atin ladhi harramaha wa lahu kullu shay wa amirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-Qur'an. Yayi ce laga duniya gaba ɗaya cewa an turo shi ne dan ya bautawa ubangijin wannan gari mai alfarma, garin Makka. Alladhi harramaha, wanda ya mayar da Makka ta zanto hurumi, aka haramta zubar da jini a cikin farfajiyar hurumin Makka, aka haramta yaki, aka haramta farauta, ciyawa da ke wajen ma ba yadda kai mata ta'addanci ba. Walahu kulli shay, shine wanda yake mallakar komai. Wa umirtu an akuna minal muslimin, kace da su an umarce ni in zanto cikin musulmai. Wa an atlu alquran, kace da su an umarce ni in rinka yawan karanta alqurani. Yana daga cikin abin da zai tabbatar maka sunan zakiru, ka zanto ka dinka alqurani mai girma. Dan ka zanto cikin wazakirina Allah kaseeran wazakirati, ko an rada ma ko ba rada ma ba, yawan karanta alqurani mai girma. Karanta alqurani kuma yana da sallo guda biyu, ko ka karanta shi cikin sallah ko wajen sallah. Ko ba a faɗa maka ba, yin karatun alqurani a cikin sallah yana da fifikon lada sama da yake a wajen sallah. Saboda lokacin da kake yin shi a cikin sallah, ka hada ibadu guda biyu ne. Lokacin da kake yin shi a wajen sallah, kana yin ibada ne guda daya. Shi yasa kamar yadda malam ya karanto mana, Annabi zai tsaya sallan dare ya karanta suratul Baqara da suratu Ali Imran da suratul Nisa a cikin raka'a daya sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba karaman tsayawa bace ba. A zo sallan magariba, Annabi ya karanta suratul A'raf a sallan magariba, wanda mu mun saba al'adance inna anzalallahu da me qul huwallahu, duk arewa haka ake. Idan an zo sallar isha fa, raka'an farko Fatiha da me wadduha, raka'a ta biyu fa alam na sharaha, duk arewa haka ake. Wajen na ba na kaza kai falo ne. Amma a sallan magariba, Annabi ya karanta suratul A'raf izu biyu da wani abu, izu biyu da doriya a cikin raka'a sallan magariba. Yo kai wannan yanzu ba sai mutane sun bar maka masallacinka ba? To kaga ana son yawaita karatun Alkur'ani mai girma musamman a cikin sallah, dan ka ƙara rayar da zuciyarka da ayoyin Alkur'ani mai girma. Saboda haka yawan karatun Alkur'ani wannan yana cikin abin da ake kira da suna az-zikru, yawaita zikiri, kuma musamman a cikin sallah. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama yana rangadi tsakanin sahabbansa, sai ya bi ta kwata da Sayyidina Abubakar, ya je yana karatu, yana kiyamun laila da dare yana karanta Qur'ani, amma da karamin sauti, wanda idan baka kusa da wurin baka jan abin da yake cewa. Da ya zo ta wajen Umar ɗan Khattab, sai ya je yana rerawa da babban sauti. Da safe sai ya kiraye su, ya ce kai me yasa kai karamin sauti, kai me yasa kai babban sauti? Aka tambayi da tijin Sayyidina Abubakar, me yasa kai karamin sauti? Ya ce laqad asma'tu man najaitu, ya ce duk da karamin sauti ne, amma wanda ne munajati da shi ya ji shi ne wa, baya buƙatar ɗaga murya. Ya ce eh, to gaskiya ne. kai Umar me yasa kai babban sauki yace li afrud shaytan wa uqiz al wasnan kada me bari to da yake koyarwar annabi gaba daya tana tafiya ne tsakatsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan tsakatsakiya take tafiya sai yace kai Abubakar dan kara sauki kai Umar dan rage naka dan a haduwa tsakiya to kaga yana bibitar su har abin da suke da daddare dan ya gyara musu ya kasance sun tafi bisa ga daidai saboda haka yawan karatun alqur'ani yana cikin musamman zikir dan yana daga cikin abin da zai amfi musamman zikir lafazin da muka yi na kalimatu shahada din nan wanda annabi ke yi a filin arfa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yawan maimaita wannan mata ko namiji babba ko yaro yawan maimaita wannan a gida ko a rumfar kasuwa ko a daki ko a office wannan yana cikin abin da zai sa a rubuta ka cikin wazakirin Allah kasiran wazakira ce sannan ga abin da ya tabbata daga Abu Hurairah cikin Sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani sune me subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yawan maimaita wannan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bana jin akwai wani mutum da matakin dolancin sa yake in ka maimaita masa wannan so uku ba zai iya yi ba shi yasa duk koyarwar annabin da an yi ta ne dan mutane duka sai kaji kowane mutum zai iya yi maza ko mata saboda an turo shi dan ya zanto rahama ga al'umma muktaba din wannan rahamar shine yazo da abin da ba zai kaciyar da jama'a ba duk abin da kaga an rubuta ma cikin shafi guda da waɗansu kalmomin da ka maimaita so goma ka kasa yi da sunayen abin nan to wallahi ba koyarwar annabi bace ba kazifa wannan kalimatani khafifatani alal lisan saukin fada kan hashi amma saqilatani fil mizan ga nauyi idan an dora a cikin awan cikin ka gobe kiyama habibatani ila rahman ababan kauna wurin ubangijin rahama menene su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yaran ka dan shekara 5 yariyar ka dan shekara 5 duk za su iya yi koyarwar annabi sauki ne da ita idan an bi ta kowa zai iya yi duk abin da ya fi wahala to ba koyarwar annabi bace ba dan ya riga ya roka tun farko ya riga ya roka a ƙarshen suratul baqara yace rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana har zuwa ƙarshe duk abin da annabi ya faɗa sai Allah ce ka dafa alfi naji na gani nayi na ansa to da haka duk wanda ya kawo mana wani abu da zai gajiyar da mu makasayi sai mu ce annabi ya riga roƙa mana sauki tuntuni kuma Allah ya ansa masa kuma sifar sama da take cikin at-taura da injila dama ya zo ne dan ya kawo sauki yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim sallallahu 'alayhi wa sallam yadh'u 'anhum israhum duk abu mai nauyi sai cewa mutane ku rabu da shi wal aghlal allati kanat 'alayhim duk wani abu da ya zame maka sasari da mari sai annabi ya kwante ka ka zama da yantacce shine sifar sa a cikin at-taura da injila to saboda kaga fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan nau'i ne na zikiri wanda yake annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar sannan ga zikirai na safe ga zikirai na yamma irin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da al'umma ga abinda zaka yi kana farkawa daga barci ga abinda zaka yi da safe ga wanda zaka yi da yamma ga na shiga kasuwa ga na fita daga kasuwa duk waɗannan lafuzza ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar dan mutum ya kasance ya mamaye rayuwarsa gaba ɗaya cikin zikiri dan ba wani abin da zaka yi face ana son sai zikiri ya shiga saboda Allah ya riga ya mamaye lokutan bayan Allah da zikiri allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi akwai wani hali da zaka zanto ba a tsaye ba ba a zaune ba ba kuma wato a kwance ba dole dai cikin da wannan ne sai dai in kana kan hanyar zuwa wannan lokacin da ka tashi daga zaune to hanyar tsayuwa take wannan ba ta da suna wannan hanyar wannan abin da ke tsakanin tsayuwa da zama dan zikiri da kuma kasancewar sa yana shiga kowane bangare a gaskiya a ta fuskar hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da yawan gaske amma na zaban mana guda biyar dan saboda in takaice kaina kar in tafi da yawa hadisin farko, hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam sana tafiya shi da sahabbai wata rana akan hanyar Makka, sai suka wuce ta jikin wani dutse, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da su, haza jumdanu, wannan dutsen sunansa jumdanu. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su, sabaqal mufarriduna, sabaqal mufarriduna. Ya maimaita wannan kalma, sahabbai suka ce su wane ne al-mufarriduna, da Annabi yace sabaqal mufarriduna, lalle al-mufarriduna sun tsere, lalle al-mufarriduna sun ci gaba, lalle al-mufarriduna sun yi fintinkau. Sai sahabbai suka ce su waye waɗannan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ne az-zakiruna Allah katiran waz-zakirat, az-zakiruna Allah katiran waz-zakirat, wannan su ne al-mufarriduna. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Hadisi na biyu na Mu'adh bin Jabal, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa, ma amila adamiyun amalan qattu an jalahu min azabillah min zikrillah azza wa jalla, yace dan adam ba zai taba aikata wani aiki ba da zai nesantar da shi daga azabar Allah sama da zikirin Allah. Dan adam ba zai taba aiwatar da wani aiki ba da zai nesantar da shi daga azabar Allah sama da zikirin Allah. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi, yana da shawahid wanda aka inganta shi da shi. Sannan hadisi na uku, hadisin Abdullah ibn Busr, wani mutum ne ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi, inna shara'i al-islam kad kasurat alayya wa ana kad kaburtu, yace ayyukan musulunci sun yi yawa gashi kuma na tsufa, ina son in yi kaza bazan iya ba, ina son in yi kaza bazan iya ba, ayyukan da yawa, saboda haka kita fa akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi, bani labarin wani abu da zan rike wanda duk tsufa dai bazan iya gajiya bazan yi ta yi har in mutu in bar sauran, fada mun wani abu mai falala mai kima wanda tsufa ba zai hana ya iya ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillahi ta'ala, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillahi ta'ala, kada ka yadda harshenka ya bushe daga ambaton Allah, ya zanto kullun harshenka yana jike da yawo saboda zikirin Allah, bai bushe ba, bai kekace ba. Wannan hadisi Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Hakim sun rawaito shi tare da Ibn Hibban, hadisi ne ingantacce. Hadisin da zan tsaya a kansa shine hadisin Abu Huraira, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali tsakanin mai zikiri da wanda baya zikiri, ratar da ke tsakanin su, yace rata da ke tsakanin mai zikiri da wanda baya zikiri kamar rata da ke tsakanin matacce ne da rayayye. Mai zikiri shine rayayye, wanda baya zikiri shine mai gawa matacce. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. To sai saboda haka dukkan waɗannan suna nuna mana wato ainihin falalan zikiri abu ne mai falala, kuma na tabbatar babban abin da ya zaunar da mu a nan gurin ba wai kawai dan mu faɗi falalan zikiri ba, alal haƙiƙa Allah ya sani, domin da wuya ka samu wani musulmi a nan garin ya jahilci falalan zikiri. Wannan wani abu ne wanda mun yi ittifaki mu duka akan cewa zikiri abu ne mai falala, amma ko da min faɗi wani abu na falalansu a nan ta fuskar aya ko hadisi, to sai dai ya zanto min babu zikira, ba dan tunatar da mutane, dan tunatarwa kai kawai, ba dan koyarwa ba, dan Allah ce fazakir fa inna zikira, sai dan tunatarwa. Amma babban makasudi wannan shine, yaya zan aiwatar da zikiri? Mu mun riga mun saba a kasar mu ko a garin mu, in an tashi yin zikiri sai an zo an yi a cikin taro da safe ko da yamma, a haɗu wane da wane a zauna, ana farawa tare a ƙare tare, ana karanta siga iri ɗaya. Wannan abin duk da cewa muna ambaton shi da sunan zikiri, amma wannan siffar ta yi tare a fare tare da kuma galibin sigogin da muke amfani da su, wallahi tallahi ba sa cikin koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba a taɓa yin wata rana ba, safiya ko dare ko yammaci, da Annabi ya taru shi da Abubakar Siddiq da Usman ɗan Affan da Aliyu Zunnurain da Umar ɗan Khattab, wanda su ne mafi falalan mutanen duniya. Ba a taɓa yin wata rana ba da ya tara waɗannan ko wasu cikin sahabbai cewa su zo su yi zikirin Allah da irin wannan sigar, da irin wannan tsarin. Kaga kenan ba mu yi saɓani mu da ku ba, wajen falalan zikiri da muhimmancinsa da kowa ya yi mace da namiji, inda muka yi saɓani mu da ku siffar da ake aiwatar da zikiri ɗin a kai. Wannan siffar ta saɓa wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da dalilin ayoyin alƙur'ani da hadisai. Farko duba cikin suratul a'raf ƙarshe,
Allah ya ce da annabin sa yana mai koyar da shi zikiri, wazkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifatan wa dun al-jahl min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin. Wazkur rabbaka fi nafsika, matakin zikiri zikirin zuci, wannan zikirin zuci shine at-tafakkur, tuntuni game da jama'a ubangiji, tuna aljanna tare da tsaurar kamara dan aikin da zai kai ka, tuna wuta tare da tsaurar kamara dan aikin da zai nutsar da kai gare ka. Wannan zikirin zuci shine tuna girman ubangiji, tuna malakuti samawati wal ard. Wannan zikirin farko kenan, wazkur rabbaka fi nafsika, harshe baya yin zuciya ce take tunawa. Ka je za ka aikata wani saƙo sai ka tuna wato barazana da wuta da Allah ya game da aikata wannan saƙo sai ka kauce. Ka yi sakafi da wata farilla sai ka tuna umarnin Allah sai ka zaɓi da ka je kai. Shi ne Allah maɗaukakin sarki ke faɗa a wani wurin a can a cikin suratul Ali Imran, bayan ya yi bayanin aljanna da aka tanada ga waɗanda suke almuttaqina, ya yi bayanin sifofin su Allah zai yi duk wani fuskar ra'i wadar ra'i wal kazimin al ghaiza wal asina anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, sai ta me walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum yajidu dhikrullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Sune kuma tanwaye tafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, wannan shine matakin farko tunanin zuci ka tuna girman ubangiji da buwayarsa. Shine wazkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifatan, kana fadin samun lada kana jin tsoron azaba. Wa dun al jahri, mataki na biyu kai zikiri da harshe amma dun al jahri, koma bayan bayyanawa, ba a yadda baka yi da babban sauti, kayi da karamin sauti gurgurdan yadda zaka jiyar da kanka. Dunal jahari min alqawli, hakan ta cewa koma bayan bayyana zance, ya nuna abin ya zama zance tunda ka furta shi da harkanka, sai dai ka yi shi a sirrance ba tare da ka jiyar da wani ko wanda ba, ba tare da ka sa lafiya ka hana yin guwa barci ba, kawai kana karatun da la'ilu, ba tare da kana karatun irina ka hana kowa barci ba. Dunal jahari min alqawli bil ghudwi wal asal wa la takun min alghafilin. Kuma wannan shi ya dace da hadisin Bukhari na Abu Huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum bakwai da za a yi musu inuwa ranan da babu inuwa sai inuwar Allah. Na farko imamun adil, na biyu shabbun nasafi ibadati rabbi, na uku rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, na hudu rajulani sahaba fillahi ijtama'a alayhi wa taraka alayhi, na biyar shine wa rajulan da aka ga ake zatu wansubin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah, na shida fa rajulan tafaddaka bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tuntiqu yaminuhu, na bakwai rajulan zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu. Shine mahallin shahid, mutum na bakwai wanda ya ambaci Allah khaliyan, shi kadai a wurin da ba kowa sai shi, ba tare da taro ba, ba tare da asala tare a kare tare ba, shi kadai ya ambaci Allah a wani wuri khaliyan, shi kadai fa fadat aynahu, har idanunsa suka zubar da hawaye saboda ganin girman Allah, saboda jin tsoron ubangiji, saboda kwaɗayin ramarsa. Ka ga shi kaɗai abinda sa kake zikiri ba ka kuka, da yawa kuki ka je kai shi kaɗai ka gani, ka tsayar da zuciyarka ka tuna Allah, wallahi sai kai kuka. Amma kuna yi tare kamar waka, ko bare tare ku kare tare ana liji, to babu yanda za a yi wannan takawa ta zama ka cikin zuciya. Galibi sai ya mata shiga ciki, kana yi da karfi dan a ce ka fi wani kake murya, don saboda kana su kuna takarar neman zakiru ila kodi. Saboda haka dai ya dama a ji tsoron Allah, zikirin din nan ka yi kai kadai. To kaga wannan siffar asali ba ta samo asali daga cikin koyarwar annabi ba, wannan siffar za a yi tare a ƙarin tare a fara tare. Na biyu sigogin da muke amfani da su, idan an zo ana irin wannan zikirin, ko dai ana astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, a fara tare tare tare
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأن يكون لك استغفاري وأن استغفاري أي أقول لك استغفار لك في البخاري وأن النبي يقول لك قول صافي بكيكاوان يا كاسل أبن كفرتا كاكي أيكا أيكا تي كمتو أوان من يمسل ذاك في الجنة إنك دي دي ما كمتو أوان من دلن ذاك في الجنة يا أيكي كيني وأن اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن فيه سيد الاستغفار بعد غبكين أبو غبكين في جنة لك صلى الله عليه وسلم bukai kin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya ku kowa kuwa sai da kai aikowar ta duhu tayaye zuciyar kowa ka waye ga tuka mai bada kaye ga kyauta barkar madowa sallallahu alaihi wasallam daga bakin ka wannan bayani wannan shine sayyidul istighfar da ake son kowa yi kai sai ka koya matar ka tayi ka koya yarka ɗauke kala shida ta saba da wannan ya nuna a harshenta ɗan ka ɗauke kala biyar shida ya nuna a harshenka ka kuma koya masa cewa daga bakin annabi ne don ya rinka je in yanayin koyo yake da annabi tun da shi ne mutum da aka buga misali da shi aka ce laqad kana lakum ya rasulullahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira to kaga wannan kenan in an ɗauki wancan an bar dai abin da annabi yake sayyidul istighfari kaga wajen lafazin an bar wanda annabi ya nuna a matsayin sayyidul istighfari wajen aikin a haɗu cikin taro annabi ko bai ce a yi taro ba ya faɗi falalan wanda ya ci kadai wani lokacin kuma sai a zo ana lafazi sai ga maka ana Allah 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 to Allah ne baka ce ko ne bai yanzu a cikin abin da ka faɗa ba ya zo ba zargi kace dai Allah yanzu kawai mutum ya zai jafa sai da kuke ta amba yin tiya yi ne ce to sai kuma an kai kotu in ce ya zage ni a ya faɗi suna ne mai zarra ambaton suna kadai baya zama yabo sai inda aka ambaci sunan an bi shi da siffa ta kamala ko an kore masa siffa ta tawaya sannan sai ya zama zikiri amma Allah Allah kadai wannan ba zikiri bane dan zikiri ya kunshi yabo ne yabo kuma shine siffanta Allah da dukkan sifofi na kamala da kore masa dukkan sifofi na tawaya a nan yanzu ne kai cikin biyan ina siffar kamala da ka kawo ina siffar tawaya da ka kore to ba kai zikiri ba kawai abin da ka ce Allah 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 duk cikin zikirin annabi ba inda ya ambaci Allah da wannan siga ta mufrad sai jumla mafi dokar abin da faɗa na arba mai yake la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir jumla ne ce ba jumla ɗaya ce ba jumal kai ko ka kawo suna mufrad سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جمله ني با مفرد بني با سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله جمله ني با مفرد بني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هر جوا كرتي جمله ني با مفرد duk inda aka ambaci Allah da mufrad sai ba daga koyarwar annabi ne ba mun kalubalanci duk wanda yake akwai zikiri da kalma daya ya kawo shi a qur'anance ko a hadisance saboda haka asalin wannan ba zikiri bane ba asalin wannan ba zikiri bane ba galibi abinda suke kafa hujja da shi ababai ne guda biyu abu na farko aya a cikin suratul an'am Allah yake qulillahu thumma darhum fi qawlihim yal'abuna abu nabi hadisi cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba za a tashi kiyama ba hatta la yabqatu al-ardu man yaqulu Allahu Allahu. Hadisi ne ingantacce na cikin Muslim, amma da wannan ayar da wannan hadisi ba sa zama hujja kan ambaton Allah da Allahu Allahu. Ga bayani mu fara da ayar qul Allahu thumma zarhum fi qawlihim yal'abuna. Qul Allahu, kace da su Allahu, thumma zarhum, sannan kyale su fi qawlihim, a cikin abin da suke kutawa a ciki, yal'abuna, suna waje, kyale su zai fita. Yanzu daukan wannan ayan ka datse ta daga karshenta baya sa ka fahimce ta, sai ka koma daga farkonta. Mene ne farkonta? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay, qul man anzala al-kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qul Allahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abuna. Allah ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, kafare da suke hada Allah da wani da su girmama shi ba su cikin girman sa, da sun girmama shi sun ga kimar sa, sun tabbatar ya fi karfin hada shi da abokin tarayya. Iz qalu ma anzala Allah, da su girmama shi ba yayin da suka rinka cewa ma anzala Allah ala basharin min shay, suka yi tawa mawakaci suka ce gaba ɗaya ma Allah bai taɓa saukar da wani abu akan wani ɗan adam. Kaga annan ba ma inkarin manzantar Annabi Muhammad yake ba, a gaba ɗaya ma sai su yi annabi yawan kasa. Ma anzala Allahu ala basharin min shay, masu wannan tunanin fa yahudu ne, sun jinna da manzantar Annabi Musa, sun yadda da Annabi Daud, sun yadda da Annabi Sulaiman, sun yadda da kaza, sun yadda da Annabi da yawa, amma yanzu dan inadi suka ce ma anzala Allahu ala basharin min shay, dan ta Qur'ani uslubin ka uslubi ne na iya kule abokin mutu. Akwai ka'ida a cikin mantiki da suke cewa idan mutum ya zo ya kawo kabiya kulliya mantiya, kana iya tanaqus dinta da isbat kabiya juz'iyya musbata. Ka gama da mutum da ya zo ce maka dukkanin nan bani da malami, yanzu ya koyewa ta gaba daya, in kana so ka gare ta shi sai ka kawo adadin dukkan wani dokoki da ke a nan garin, ko ka kawo da ya wadata, ko ya wadata. Su suka ce ma anzala Allahu ala basharin min shay, Allah bai saukar da komai ba a kan wani mutum. Yanzu sai Allah ya ce ya saukar da wa'i kan Ibrahim da Yusuf da Yaqub da Isma'il, kafin ya kare ta su ɗaya kawai zai kawo ko don ya kare ta su, sai ya ce man anzala kitaba alladhi jaa bihi Musa, waye ya saukar da littafin da Musa zo da shi, nuran hudan lin-nas, wanda yake haske da shirya ga mutane, ta ji alona ko karatunsa, ku ne kuka rinka kwafansu cikin takardu, ku gudu na hawa su kufuna kafira, kuka ɓoye takardun a taura ɗin, wani wurin da ya dace da sun zuciya ku bayyana, wani wurin da ya dace da sun zuciya ku ɓoye wa mutane. Wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum, a cikin a taura ɗin ne aka sanar da ku labarin abin da ya gabata na annabawa Daud, Sulaiman, Nuhu, Ibrahim, Isma'il, aka sanar da ku abin da kuka sani da ku da iyayen ku da kuka rinka kwafansu cikin takardu, ku guduna hawa tukhfuna kathira, kuka ɓoye takaddun at-taura din, wani wurin da ya dace da san zuciya ku bayyana, wani wurin da bai dace da san zuciya ba ku ɓoye wa mutane. Wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, a cikin at-taura din ne aka sanar da ku labarin abin da ya gabata na annabawa Daud, Sulaiman, Nuhu, Ibrahim, Isma'il, aka sanar da ku abin da ba ku sani ba ku da iyayenku. To waye ya saukar da wannan littafin? Za su iya magana? Sai suka yi shiru, da suka yi shiru sai aka ce Annabi faɗa musu ansar qul Allahu, kace Allah ne ya saukar da shi. Faɗa musu waye ya saukar da shi? Allah ne ya saukar da shi. Qul Allahu, faɗa musu Allah ne, ko sun ki sun zo sun mazarhum fi khawdihim yal'abun, sannan in kace musu Allah ne, dama ba su da ansa, kyale su cikin dimo su suna kirme suna faganiya. Yanzu a nan gurin Allahu mufrad ne ko jumla ce? Jumla ce, saboda me? Li dalili ma taqaddama fil aya taqdir al kalam qul Allahu anzalahu, domin abinda ke cikin jawabi shine man anzala alkitaba allazi jaa bihi Musa. A ka'ida kuwa, idan aka kwantar da wani mutum a asibiti sunansa Zaidu, kana jiyarsa, sai na ce wane ne ba ya da lafiya,
a matsayinka na Bahaushe mai yare sai ka ce da ni me? Sai ka ce mun Zaidu ne ba ya da lafiya ko Zaidu kawai ya wadatar. Shine abin da mai alfiya yake. Wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa Zaidun kun danif fa Zaidun istughniya anhu yuzurif. Yace duk abinda aka san shi bayan ya riga ya gabata gwaranci ne a sake maimaita shi cikin magana, dan haka idan an zo magana sai a shafe. Kama taqulu Zaidun, kamar yadda zaka ce Zaidu idan an ce man inda kuma waye tare da ku, sai ka ce me Zaidu, ba zaka ce ba Zaidu ne tare da mu. Wannan tare da mu ka shafe ta saboda mai tambaya ya santa, ba ita yake tambaya ba, so yake san waye zatin, ya san lalle akwai wani tare da ku, amma waye sunan kawai zaka bashi in ka ƙara wani abu kai gwaranci. To dan haka anan gurin man anzala alkitabul ladzi ja'a bihi Musa, waye ya saukar da shi? Sai an ce Allahu anzalahu, ko idan an ce Allahu kawai ya wadatar. Abinda ayar take nufi kenan, bata ce ayi zikiri ko kar ayi zikiri ba, sai dai ka nemo ayoyin da suka yi maganar zikiri, akwai su da yawa, amma wannan ayar bata cikin su. Saboda haka kenan ba za ta zama hujja ba akan abinda suke kafa hujja akai. Sai mu je kan hadisi. Hadisin yana cikin Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a tashi kiyama ba har sai ya zanto a ban kasa babu wanda yake cewa Allahu Allahu alhamdulillah. Idan annabi ya yi magana a dunkule wani wurin sai ya fassara mana ita. Sai wata riwaya ta zo ingantacciya, annabi ya ce har sai ya kasance a ban kasa babu wanda yake cewa la ilaha illallah, wanda shine ma'anar Allahu Allahu a can a jumulce. An fassara shi da shine mai la ilaha illallah. Abin nufi Ubangiji ba zai tashi kiyama ba sai ya zanto ba musulmi ko ɗaya a ban kasa. Sai duk musulmai sun kare kararraf kiyama za ta tashi akan shirarul khalqi, su ne mafi sharrin mutane a ban kasa. Ba wanda yake furta kalmar shahada. Da haka a nan gurin ma hadisin ba maganan zikiri yake ba, yana magana ne akan me? Akan faɗin cewa za lokacin da za a tashi kiyama na ƙarshen mutane su ne wanda ba musulmi ba. A cikin su ba mai cewa Allahu Allahu, annabi ya fassara shi ne ba mai cewa la ilaha illallah, ma'ana ba wanda yake musulmi cikin su. Ala taslimu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan, sai mu ce to yanzu annabi ya koyar da mu mu yi zikirin Allahu Allahu. Sai mu duba mu ga yaya yayi Allahu Allahu din, shi yayi a rayuwarsa, ya koyar da sahabbai sun yi a irin wannan group din aka yi ana yi. Sai mu ta neman hadisai da zamu samu wannan fassara, ba zamu samu ba. Saboda kar mu yi wa ayan Qur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama fassara ta ganin damar mu. Mu duba aikin annabi a aikace ya fassara abin, mu duba aikin sahabbai a aikace ya suka aikata abin. Wannan shine abin da yake daurewa da dama daga cikin mutane. Kai lokacin da kake maganar zikiri, sai su ce da ka ce irin wannan abin da kuke ta dabdalar zikiri da taron zikiri, baya cikin suna sai a ce ka ji maki Allah. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zikrullahi zikran kaseera, ka ce ba zikiri? Kai ko ba ta kai babu zikiri ba, ka yadda akwai zikiri, amma wannan siffar ce da ake yi baka yadda ba. Siffar da aka yi zikirin akai ita ce kace ta samo asali daga koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu suna yayan uwa, zikiri ibada ne, istighfari salatin annabi, dukkan wani abu da ya danganci wannan ibada ne. Dukkan ibada tana bukatan sharuɗa guda biyu, wannan sharuɗa guda biyun shine abinda kalmar shahada kuma ta kunsa. Duk ibada lalle ne a samu hakikantuwar la ilaha illallah muhammadur rasulullah a cikinta kafin ta zama karɓaɓɓiya. Ta yaya za a samu hakikantuwar la ilaha illallah ya zanto na yi ibadar ne dan Allah, ba dan in burge ba, ba dan a samu suna zakir ba, ba dan in ba wani haushi ba, ba dan in bakanta wani rai ba, ba dan in faranta wani ba, na yi ne dan Allah. La ilaha illallah ta tabbata cikin ibada ta kenan. Ta yaya za a samu tabbatuwar muhammadur rasulullah ya zanto ibadar na yi ta a tsarin da annabi ya koyar? Ba a tsari na ganin dama ta ba, ba a yadda na samu iyaye da kakanni suna yi ba, yaya annabi ya yi? Duk ibada sai ta samu wannan tsarin kafin ta zama karbabbiya. Idan ɗaya daga cikin wannan tsarin ya karye, ka zo ka ɗauki duk zikiran da muka ambata na lafuzza da suka tabbata cikin Bukhari da Muslim da ma wanda ba mu ambata ba, ka zo ka yi ta yi dare da rana, amma ka yi ne ba dan Allah ba, dan a ce kana zikiri, dan a ce ka haddace ababai da dama, wallahi baka da lada wajen Allah. Haka kuma idan ka zo kana yi da kyakkyawan niyya, duk zikirin da kake da kalmar da kake duk da kyakkyawan niyya kake yi, amma ka yi da lafuzan da ba annabi ya koyar da kai yawa, kai a tsarin da ba annabi ya koyar da kai ba, wallahi baka da ladawa wajen Allah, ko nasi sun kobo. Dole ne sai ka kiyaye sharɗan guda biyu, aikin ka yi shi dan Allah kadai, sannan aikin ka yi shi bisa ga siffar da annabi ya koyar da shi. Wallahi da ka kirkiro siffa to shikenan kai wa annabi ayaga cikin abin da ya koyar da al'umma. Mai bid'a Imam Malik ibn Anas ke cewa mai bid'a zai iya kirkiro abu ya zo ce mai kyau ne, yace to duk wanda ya kirkiro wata bid'ar sa yace wannan abin mai kyau ne, a fakaice yana so yace annabi ya hayanci al'umma ne. Haka Imam Malik ibn Anas zai faɗa, yace domin annabi ya riga ya kammala aikin sa, Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Cikin abin da ya koyar shekaru 23 din nan da wahayi ke sauka a ciki babu wannan sigar zikirin naka, kai sai ka kawo shi daga baya, kaga ba na annabi bane, sai kuma ka sa masa suna mai kyau, kana nufin ga wani abu mai kyau annabi ya koyi bai faɗa jama'a ba har ya bar duniya, sai kai ka zo ka samu ladan al'umma dan ka basu. Tun gyaran annabi shine abin da dan bid'a yake, a fakaice bai sani ba, shine munin da ke cikin wannan. Domin ka ce abin sunansa mai kyau, duk wanda ya kirkiro aiki da annabi bai koyar ba, ko ya ce mana da kyau ko ya ce ba da kyau, in ya ce mana ba da kyau sai mu ce to dan me za ka yi shi, ka kyale mutane su huta mu je mai kyau. In ya ce mana wannan abin yana da kyau sai mu ce to yanzu kenan ka ce annabi ya bar duniya ga wani ɗaya daga cikin kyakkyawa ya manta bai faɗa ba, ya ɓoyewa mutane kai ka fi shi ƙaunar mutanensa. Tabbijan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kai ka ji shi ƙaunar mutanensa, don haka yanzu kai ka ɗan tattaro naka, ka zo kai ɗan littafi guda na waɗansu zikirai wanda annabi bai koyar ba, amma ba komai shi ma dai yana da kyau a zo a yi. Yanzu takara kake ka neman annabta fa da ƙarfi da yaji, da ƙarfi da yaji, a fakaice bakinka bai furta haka ba, amma aikin abin da yake nuna wa kenan. To don haka ya jama'a mu ji tsoron Allah, mu kiyaye ayyukanmu. Zikiri din nan ɗaya ce daga cikin ibada, mun ɗauke ta ne don buga misali a kanta, mu duba da yawa daga cikin ayyukanmu yaya muke yin su, yaya muke yin waɗannan ayyukan, shin suna kan tsarin koyarwar annabi ko kuma kawai mu ne muke abin nan ɗinmu. Kuma inda za ka gane san zuciya da ke cikin zukatan mutanenmu, musamman waɗanda suke manyan malaman da sun san hakikanin gaskiya, da kuma jahilci da ke cikin zukatan. Anan in ka yarda babu shi a cikin waɗannan littattafan ahlari ishmawi iziya risala askari mukhtasar, to dole ka yarda da ɗaya daga cikin ababe guda uku, ka zaɓo wanda zai fi maka sauki. In ma dai ka yarda wannan abin, lalle ibada ne, amma waɗannan malaman ba su kawo shi ba saboda sun jahilce shi, su jahilai ne, ilimin su bai kai su gano shi ba, don haka ba su kawo shi ba. In ma ka yarda akwai shi a addini, a shari'a daidai ne, amma su sun yi nuku-nuku ne, sun yi nuku-nuku, sun ɓoye, sun ƙi sanar da al'umma, amma sun san akwai shi. In ma ka yarda babu shi a shari'a, a iyakacin karatunsu da fahimtansu, fahimtan ƙur'aninsu da hadisinsu da fiqhinsu, ba wannan abin a irin wannan tsarin da ake da haka ba su kawo shi a cikin littafi. Ɗaya cikin uku ya rage ga mai shiga rijiya yayi wa kansa shawara, ko shiga da kafa ko shiga da ka. Akwai abinda ba wannan bane ba, ko da ce jahilai ne, da haka ba su kawo ba, ko sun sani amma sun ɓoye, ko kuma abin ba ibada bane, da haka ba su kawo ba. Lallai mai ayyada da ɗaya daga cikin guda uku nan, wannan littattafan da ake hukuntar da mutane da su akan harkokin gida, a hukuntar da su akan tsarin zikirin da muke, akan tsarin istighfarin da muke, akan tsarin maulidin da muke, duk a je a duba wannan littattafan ina inda waɗannan ababen suke yadda muke yin su a nan ƙasar. Kaga karatun daban kenan, kuma abin da ake aiwatarwa a waje daban. To shi yasa sai aka yi tawa abin a yaga. Yanzu shari'a da ta bada sallah ta bada adadinta da lokacin da za a yi, ba wanda sai ya zo ya ƙara ya ce a yi sallah biyar wata rana. Ko ya kalli jama'a ya ce ya yafe musu, wani ya raka'a uku shi kenan, ba sai an yi hudu ba ga sallar da ake raka'a hudu. Ya san shari'a ta ba ta iyaka bai isa ba, amma zikiri da kuka bar shi a buɗe ba yadda shari'a ta ce ba, yanzu sai ya kasance zikiri yana ɗaukan sabon salo. In da can iyayenmu da kakanninmu an nuna musu akwai tsoron Allah a ciki da kaza da kaza, yanzu samari ne wanda suka ƙi karatun zamani, suka ƙi karatun Muhammadiyya, ba boko ba Muhammadiyya, zagadam zagadam
masu askin na irin na yan America suke hada group din yan zikiri su dinka ganguna idan an yi suna anan a gayyato su su yi wa Allah waka su yi wa annabi waka su yi wa shehi waka yanzu wannan kaga su ma cewa za su yi zikiri suke yi yadda kai ma wanda kake cikin masallaci kace zikiri kake yanzu kuma in muka ce kai da su ɗaya ne zaka ce ka ba ka da waɗannan aishir mai suke yi waye bude musu wannan kofar su wancan kai da ka kirkiro bid'ar shi yasa ita bid'a idan ta kirkiro sai ta ƙara fadi dole za ta yi ta tafiya amma tsayawa akan sunna shine zai sa abu ya zama daya amma matukar aka kyale sunnar annabi to wallahi sai mutane sun rabu so adadi ba adadi duk wanda yace a tsayawa Allah da annabi to sai ya zanto da kai da kake Kano da wanda yake Abuja da wanda yake Karachi a Pakistan ko Islamabad da wanda yake Kabul a Afghanistan da wanda yake America ko Saudiya ko Kuwait tsarin ɗaya ne gagarin ku ya sha bamban launin fatan ku ya sha bamban yaran ku ya sha bamban ɗabi'ar kasar ku ta sha bamban can ana sanyi nan ana zafi can ana ruwan sama nan ana kankara nan ana menene amma dukkan ku kuna bin tsari ɗaya domin tsari ne ilahi tsari ne daga sama tsari ne da koyarwa annabi daya amma idan kuka kirkiro bid'a to so adadin garin ku so adadin yawan bid'a wallahi wani lokacin so adadin unguwanni so adadin yawan bid'ar bid'ar da ake a nan unguwar daban da wanda ake a can unguwar ba yanda za a yi gari guda su yi tarayya akan nau'in bid'a iri daya yanzu a yau duk wanda suke bid'a suna ganin ahlus sunna sun matsanta musu inda ahlus sunna za su jai sun janye su bar garin su yi hijira su bar yan bid'ar su kadai kansu zai hadu da can kafin sunna ta zo kansu ya hadu ba rubuce-rubuce aka yi ba aka yi zage-zage aka ce idan ka ziyarci kabarin wancan kuma shikenan kai ɗariƙar ka ta warware sai ka zo an maka tajaddidi kuma amma mai wancan ya ce jikan manzon Allah ne mai wannan ma ya ce jikan manzon Allah ne dan Allah ba haka bane ba yanzu in jikokin manzon Allah ne sai su yi gaba kamar yadda mallam ke faɗa ya kamata da a kalli wannan ya kamata mutane ya zanto kada kawai mutum yayi wa kansa ma dindibi ana jansa kawai sai inda aka ga dama a jansa ya kamata ya zanto wayayye yanzu idan ka je kasuwa kai wayayye ne ba za ka yadda a bugi hancinka ba ta fuskar duniyarka sai ka tsaya wani ya bugi hancinka a lungu ta fuskar addininka ta fuskar lahiranka wani ma sanan addini a kasuwa ko kana da dabara duk wayan ma'aikatan banki ba za ka yadda su jice ka ba duk lissafin da suka karanto 100 a fitar da 15 kaza ai kaza ba ka yadda a cuce ka ba ka zama wayayye a duniya amma sai ka tsaya harkar lahira kawai wani ya mayar da kai bitan to wallahi ya jama'a wannan nasiha ce ba manufar mu ba munanawa ko fadin bakar magana ko habaici babban manufar mu shine duk abin da za a gina a kai na addini a gina shi bisa ga hujja bisa ga dalili ba bisa ga son zuciya ba kuma dadewa ana yin abu a gari baya mayar da abin ya zama addini sai in ya dace da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dadewa an yi shekara 50 ayi shekara 300 ana yi wallahi ba zai mayar da abin ya zama addini ba tun yaushe ake shan giya tun lokacin jahiliya har yau ta zama addini tun yaushe ake caca tun lokacin jahiliya har yau ta zama addini shikenan dan mutun ya gaji barna sai ya ce to tunda na gaza wurin iyaye da kakanni ba dama in janye yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifinka wane ne yafi ai ba ma a san mutun ya bada ansa kamar yadda laraba suka ce ne an zagi takobi in aka ce takobi yafi sanda kaifi yo duduruso irin na sanda ina taga kaifi ballantana a ce ma waye takobi yafi sanda kaifi ai ba sai mun ce manzon Allah yafi babanka ko babana ko kakanka ko nawa ba sai an faɗa ba hakika ce wanda yake la tantatu fiha anzan to dan saboda haka baya bukatan kenan abinda annabi ya koyar in ce sai na nemi recommendation daga wajen mahaifi na ko kakana in kaga ina neman to ga abinda annabi ce ga abinda kakana ce to kenan matsayin su dai wajen girma yanzu an hada mu tsakanin a tamfa yar Hollandis ko da yar Ingila in zabo ce ta fota girma ke wacce na fuso ko an hada mu tsakanin boyel wanda yake blue da boyel wanda yake ainihin light blue wanne yafi wani wanne zan zaba sai in tsana ce to wannan fa yana da kyau eh to kuma wannan ma yana da kyau saboda sun zama me kansu daya yanzu tsakanin kakanninmu da manzo Allah matsayin su daya dan mutu ka gari da waka cewa shi yafi kowa shi yayi kaza amma idan mun zo shari'ar su mai wanta kalidi sai mu ce abinda muka ga dawurin iyayen mu shi zamu yi yanzu mun yi adalci kenan duk maulidi fa saurayi da dati da kowa ko da waka yake dan ya samu kudi a maulidi saboda akwai taron masoya manzon Allah wanda in yayi waka akai aka ji dadi sai a yi masa ruwan wazo biya. To amma idan ka zo ka ce a yanzu duk wannan wakar ba ita ce za ta fi shewa ba, ga sunna ɗaya cikin sunnonin manzon Allah, koyi ka aikata. Ki kaga da Allah wannan su suke kawo fitana cikin jama'a. Ana zaune zaman lafiya. Iyaye da kakanni ga abin da muka saba ka zo ka ce kaza. To wallahi barin wannan abin a burkice shi yasa samariyan suka shantake. Aka zo aka samu ana cin mutuncin Allah da manzansa. Ana ambata sunan manzon Allah, ana waka, ana kida ganga, ana abin nan, ana ambata sunan Allah, ana tozaltar da shi. Wannan bai dace ba. Ambatan da ake son kai shi a natse, kai shi da girmama Allah daga nan girmansa. Amma wallahi ba kage ba, mun sha ganin masu wannan zikirin da ganguna lokacin azhar zai a kira a masallaci ko la'asar, wallahi ba ruwansu. Saboda zikiri ya ishe su, sai a ba su kuɗi. Kuma fa idan ka bibiya waɗansu da daddare fa, waɗansu fa ko marhaba za su da wannan abin da suka samu. Wallahi ya zama wajibi ga iyayenmu malamai su tashi su dawo da al'amurra yadda suke cikin Qur'ani da hadisi. Jama'a karin tsawaita mana saboda kima. Abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah shi ba mu lada a kai. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah shi yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.